أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوا بركم مدسا دوا دكو أتكين واتو ونن فيلي مي البركة يومنا شدا da watan Muharram hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 kenan. Yau wanda ya daidai da 8 ne ko watan Turawa, eh 8 ga Muharram ko, eh 8 ga watan Muharram wata na farko kenan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da nawa ne ga watan Turawa? 6 ko 6 ga watan 8 miladiya, haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2022. To mawdu'in da ya kamata mu gabatar da karatu a kansa mawdu'i ne wanda yake na da faɗi ƙwarai da gaske, da haka ba mawdu'i ne wanda ake iya gabatarwa ba cikin ɗan lokaci kaɗan a ce an ƙare. Mawdu'i ne mai faɗi ƙwarai da gaske, kowace gabata shi tana ɗauke da karatuttuka masu yawa. Kowace gaba tana ɗauke da karatuttuka masu yawa, don haka wannan mawdu'i za a yi ƙoƙari ne a ɗance wani abu cikin shi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. To kamar yadda karatunmu zai kasance kamar haka: na farko, unwanin da za a tattauna a kansa. Ba a yin karatu ko wa'azi ko khutba ko muhadara ko ma littafi za a buɗe a yi karatu sai an san kan mene za a yi karatu. Kowane littafi akwai abin da yake karantarwa, ko ba haka nan ba ne? Shi yasa waɗansu daga cikin malamai suke cewa shi littafi kamar ɗan adam ne. Yadda ɗan adam yake, haka littafi yake. Ana haihuwar ɗan adam kuma a haihuwar shi, kuma ana haihuwar littafi sai a ce maka an rubuta shi, an fara rubuta shi rana kaza zuwa rana kaza, kuma haka nan ne? Shi ko ɗan adam an fara halittar shi daga rana kaza, kuma haka nan ne? Lokacin da malami ya ƙare za a ce an ƙare rubuta shi rana kaza, kamar yadda za a ce an haifi mutum. Ya shigo cikin duniya, shi ma littafi ya shigo cikin duniya. Kowane ɗan adam yana da nashi aiki bisa doron ƙasa, haka kowane littafi yana da nashi aiki bisa doron ƙasa, ko alkhairi ko sharri. Wani littafi yana bayani kan fiqhu, wani malami yana bayani kan fiqhu, wani littafi yana bayani kan hadisi, wani littafi yana bayani kan hadisi, wani littafi yana magana kan tafsiri, wani ɗan adam yana bayani kan tafsiri, wani littafi yana bayani kan ilimin fizik ko shimi, an gane, ko chemistry. Haka kuma zaka iske akwai littafan da suke magana kan wannan. Sannan kuma ɗan adam rayuwar shi mataki-mataki ce, shi ma littafi babi-babi ne. Ɗan adam zai kai inda babu shi ya mutu, haka littafi za ka ji an ce wani littafin ya ɓace bisa durin ƙasa, sai dai ka ji tarihin su. Ko ba haka ba? Don haka akwai aujuhu tashabuh, huskokin kamanceceniya tsakanin ɗan adam da littafi. To don haka za mu tattauna akan wani mawdu'i, ga yadda za mu kasa shi: ahammiyatul ilmi fi hayatil fardi wal mujtama, muhimmancin ilimi a cikin wato abin da ya shafi rayuwar mutum shi kadai karan kansa da kuma al'umma domin al'umma kamar gini ce yadda kaga ana yin gini haka ne dan adam yake cikin al'umma idan aka dauko gini daga ƙasa ana yin mi foundation ko ba haka ba ko mu ce foundation haka iyaye da malamai da sarakai da jagorori ko ba haka ba da masu kuɗi su ne iyayen al'umma su ne foundation kin idan foundation ba ta yi kyau ba gini zai kyau a'a to babu al'ummar da za ta kai labari face sai ta samu gini mai kyau al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suka gina ta inda muke ɗauko iliminmu da tarbiyyarmu da tsarin rayuwarmu shine daga alqur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan fahimta ta magabata na farko idan aka zo ga gini ana yin birgi wanda za a dora da shi ko ba haka nan bane to wannan birgin sune ƴaƴan al'umma idan aka dora gini da birgin da bai da kyau zai yi ba zai yi ba to haka ne al'umma mutum ɗaya biyu uku hudu family ɗaya biyu uku hudu unguwa ɗaya biyu uku hudu su yi gari ko ba haka ba garuruwa ko mu ce daga ƙauyuka a samu garuruwa daga garuruwa a samu jahohi daga jahohi a samu ƙasa shi yasa idan mutum guda ya gurɓace cikin al'umma to kamar birgi ne ya gurɓace a cikin gini idan ba a gyara wannan birgin ba wannan matsalar za ta shafi sauran birguna za su iya yin rauni idan raunin nan ba a samu gyara shi ba wannan ginin yau da gobe jibi da gata zai mi zai fashi shi yasa muka ce fi hayatil fard wal mujtama muhimmancin ilimi ga mutum karan kansa yadda zai rayu ya zamanto birgi mai amfani ko da larabci mu ce gaba mai amfani a cikin al'umma wal mujtama da shi kanshi mujtama domin in mutane ɗaiɗaiku suka gyaru to al'umma ta gyaru idan mutane ɗaiɗaiku suka gyaru al'umma ta gyaru yanzu bari in baku misali idan aka ce garin Kwanni ya cika da dauda Mary ko ba haka ba tana son ta share Kwanni duk ma'aikatan da za a ɗauka su share Kwanni wahala za a sha ko da an yi ɗai to yin na biyu zai yi wahala ko da an yi na biyu yin na uku zai yi wahala amma da a ce a ba da umarni kowa ya share bakin ƙofar gidansa cikin minti nawa za a share Kwanni ƴan mintutuka kaɗan saboda kowa yana da mutane da ya fito ya kawo tashi gudunmuwa al'umma ta gyaru to haka ne al'amarin tarbiyyar ilimi abu na biyu za mu ɗan tattaɓo wasu fannunuka na rayuwa don mu gane ilimi abu ne wanda ya shafi kowane fanni na rayuwa ɗaukar da muke yi ma ilimi abu ne wanda yake bai da muhimmanci ko abu ne mai sauƙi ilimi duk fannin rayuwa ilimi yana ciki mu ɗauki misali addini sai da ilimi siyasa jagoranci sai da ilimi ko ba haka ba ilimin geografiya na sanin yadda ƙasa take sai da ilimi ilimin geologiya arzikin da ke ƙarƙashin ƙasa ko abubuwan da ke ƙarƙashin ƙasa abinda ya shafi ƙarƙashin ƙasa sai da ilimi ilmul fada abinda ya shafi sararin samaniya sai da ilimi ilmu tarbiya sai da ilimi at-ta'lim karantarwa sai da ilimi al-qada hukumci sai da ilimi ko ba haka ba al'amn tsaro sai da mi sai da ilimi as-sihha ko at-tib likitanci sai da mi sai da ilimi duk abin da ka san ya shafi rayuwarka al-i'lam yaɗa labarai sai da ilimi to babu wani fage na rayuwa wanda ilimi baya shiga don haka waɗannan zamu dan bada bayani ne akan su ba tare da zarfafawa ba dan lokacin ba zai isa ba guda in muka ɗauka zai canji mana lokaci abu na uku za mu tattauna akan ilimi shine sanadiyya wato kubuta daga bauta ta kowace al'umma shine kashin baya na samun cikakken yanci na kowace al'umma wannan nukta guda uku da kuka ji na faɗa su ne zamu tattaunawa akan su na farko sai mu zo ga ahammiyatul ilm muhimmancin ilimi ilimi kamar yadda malamai suke karkasa shi akwai kaso daban-daban suna da yawa amma zan tabo kashi biyu daga cikin ilimin muka kashi na farko akwai abin da ake ce ma ilmul malaka ilimi na sanin ka'idodin ilimi shi ake kira al malaka yanzu mutum na zaune bai san wata mas'ala ta ilimi ba sai a zo mai da wannan mas'ala a ce ya hukuncin ta to in yana da abin da ake kira ilmul malaka domin dan adam bai yiwa ya kewaye sani da komai wannan khususiya ce ta Allah subhanahu wataala to sai a samu wata matsala ta bijiro wannan matsala din can zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa ridwanullahi alaihim ajma'in da salafus salih rahmatullahi alaihim wa rahimallahu jami'al muslimin babu wannan matsala kwata-kwata to sai a bijiro da wannan shi yasa wani malami yayi wani littafi wato mawsu'atul qadaya al-fiqhiyya al-mu'asira mawsu'a kamar littafi ne wanda ya tattaro mas'aloli masu yawa na al-qadaya al-fiqhiyya mas'aloli na fiqhu al-mu'asira waɗanda suke da alaka da zamani ana kiran shi fiqhun nawazil wani abu sai ya faru a duniya can da babu shi to yanzu ya za a samu mai hukunci kadibi duk littafin fiqhu gaba ɗaya babu kadiba cikin al-qur'ani baka samun shi karara domin al-qur'ani wani lokaci yana ambaton abu ne wato ijmalan la tafsila kadiba cikin hadisai babu to ya za a yi dole sai a dawo ma ilmul malaka shi da ake kira ilmul malaka ilimi wanda na ka'idodi ne shi zai taimaka maka ka kai ga samun wata mas'ala zan ba ku misali saboda irin wannan akwai wani malami a ƙasar Saudiya Muhammadul Mukhtar Ash-Shanqiti yayi doctora kinsa ba Muhammadul Amin Ash-Shanqiti ba Muhammadul Mukhtar Ash-Shanqiti kuma shi wanga Muhammadul Amin Ash-Shanqiti yana da sunan shi Muhammadul Mukhtar amma ba shi ba wani Muhammadul Mukhtar ne yayi littafi akan al-jirahatut tibbiyya abin da ya shafi ilimi nami na yadda ake fasa jikin dan adam da abin da ya shafi lafiya mas'alolin da can da babu su sai a tambaye ka to yanzu ya za a yi da su misali zan baku misali ne zan bayar ba dole ba sai abin da yake cikin littafin da malam ya kawo yanzu ilimi ya kai inda turawa suna iya cire zuciya ta dan adam su musanya mai da wata ko kuma a cire zuciyar dan adam a dora mishi ta wata dabba wannan karen ruwa da ake cewa an gano zuciyarsa da ta dan adam ta suna kusa da juna to yanzu a cire zuciyar mutum a sa ma wani dan adam ko a cire zuciyar dan adam a sa ta wata dabba menene hukuncin shi a musulunci tunda a wancan lokaci likitanci bai kai wannan matsayin ba wani in ya zabu da sai shi ce haram wannan ba ƙarya ce yace ma ko kafirci ne ya ƙare fatawarsa ta ƙare din nan wani yace a babu lahi halat ne a je a yi wani kuma yace a yana iya zamantowa halat da sharuɗa kun ga mas'aloli ne waɗanda suke ganin cewa wannan abin ana iya yin shi suna kafa sharuɗa na farko inda mushkilar take shin idan aka cire zuciyar mutum idan wancan na da rai aka cire zuciyar shi kamar an kashe wancan dan adam ne kaga wannan babu wanda zai baka fatawar ka kashe wani don karaya wani ɗai kenan na biyu a ƙaddarta to wancan mutumin ya mutu shin ya halatta a cire zuciyar matacce a ɗora mamaye don ta ci gaba da aiki nan ba yanzu mas'ala ce shin ya halatta mutun ya bar wasiya yace inna mutu gaban jikina a bada su kyauta ga musulmi sai a dauki jikin mutun sai a kai shi gidan sayyi a aji in wani bawan Allah shina da matsalar ido a kwalkwale a samuwanci in kaza shin jikinka bayan mutuwar ka ya halatta kai wasiya da shi akwai alamar tambaya sannan shin abin tambaya mutun ne ya mutu sai aka cire zuciyar shi ko da ma an kaddarta an ce ya halatta ya bar wasiya ko ko a'a halatta ne don saboda shi ya riga ya mutu ya kara tashi rayuwa shi idan aka cire zuciyar shi sai aka dora ma wancan dan adam kuna fahimta ta to shin wai yanzu wanga da anka cire zuciyar shi aka dora ma wanga shin shi din ne ko ko shi kuma ya riga ya mutu domin ita zuciya nan ne ilimin dan adam yake zuciya ita ce nan ne imani yake don Allah ya ce fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafa Allah ma wa'adu wa bima kanu yakdhibun tunda nan munafinci yake nan kafirci yake tunda nan kafirci yake nan kuma mi nan imani yake al-iman muhalluhu al-qalb dumma lama ida sun ittifaki akan wannan to sannan kuma ilimi cikin zuciya yake dan Allah subhanahu wa ta'ala yace al-qur'ani bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm fi tana nufin ciki shine zahirin ma'anarta sai in ta fita daga ma'anarta to amma nan fi suduril ladina utul ilm tana nufin al-qur'ani yana cikin zuciya shi yasa ma har da cewa da ake cewa an har da ce sai a ce na har da ce ga kaina wannan kuskure ne hatta da ilimin likitanci ya yarda da cewa zuciya ita ce take har da cewa domin turawa suna cewa ila biche sa par son coeur ba su cewa par son cerveau ya haddace shi da zuciya sannan kuma ko da English suna cewa by heart da zuciyar shi sannan hankali yana cikin zuciya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha afalam yasiru fil ard shin ba za su yi tafiya ba a bayan kasa fatakuna lahum qulubun ya kasance su samu zukata yaqiluna biha suke hankalta da ita a al'ada ta haqiqani ana danganta aiki ne zuwa ga gabar sa al'ainu allati yanzuru biha war-rijlu allati yamshi biha wal-yadu allati yabtishu biha wal-famu alladhi yatakallamu bihi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ga gabbai a cikin suratul a'raf innal ladhina tad'una min dunillah 'ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin alahum ay wa arjulin yamshuna biha أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون كاغا اشي قوتي غبا انا دنگانتا متا ايكينتا شي يسا يتي قلوب يعقلون بها زكاتا da suke hankalta da su bai ce admighatun yaqilu da bihawa kokwale wadanda suke samu hankali da su sai dai malamai suka ce waɗansu malamai ko filosof ma daga cikin malaman musulunci akwai masu cewa hankali yana cikin kwakwalwa to kaga wannan ya saba manasi don haka ba za mu karɓi maganar su ba waɗansu malamai suka ce a'a hankali yana cikin zuciya amma kwakwalwa tana taimaka ma zuciya wajen aiki wannan babu matsala dama gabbai suna taimaka ma juna ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da wannan masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى idan gaba guda tana da matsala kan kana ciwo sai ga dukkin ka yayi zafi kinan ya nuna akwai alaka tsakankanin su to wannan ba a cewa akwai kuskure ga maganar su amma dai tabbas hankali yana cikin zuciya ilimi yana cikin zuciya to yanzu idan aka cire wannan zuciyar wanda adda ilimin wadda adda hankalin sai aka dora ma wancan dan adam shin an kashe wancan din ne ko wannan ne yake nan yana rayuwa sabon magana shi yasa wannan malamai suna nan suna bincike kan wannan mas'ala wasu su haramta shi mutlaqan wasu kuma su zo su halatta shi tare da sharuɗa amma mas'ala ce wanda har yanzu tana karkashin bincike don saboda ni saboda yanzu cewa an cire zuciyar wani an dora ma wani to an ce zuciyar nan ita ce take dauke da imani to ya an cire imanin wani an ka sama wani ayar magana ta riga ta tashi aiki kenan ina mutumin shi ke babu shi mas'ala ce wanda tana buƙatar dogon bincike malamai suna bayani akan ta to ina ga an cire zuciyar dabba an zo an dora ma dan adam wanda dama dabbobi su kansu an hana a cutar da su ko da wajen yanka an ce a kyautata shin kashe dabba don a rayar da dan adam wannan ana iya cewa maslaha ce kubra shi yasa malamai suke cewa yanzu idan ana so a jarraba wani magani a sanya wata cuta don a nemi magani a sa a gani ko yana amfani to bai dace a yi amfani da dan adam ba irin yadda turawa suke amfani da yan afrika a'a ana iya samu wata dabba saboda lalura ce in babu hanyar da za a bi sai ga abu mai rai za a gane a samu dabba musamman dabba wadda take cutarwa wadda cikin nasu ya halatta a kashe ta in ba gwajin ba zai yi ba ga dabbar da take tana cutarwa sai a yi amfani da dabbar da ba ta cutarwa to kun ga wannan ana kiransa ilmul malaka ilimi ne wanda yake yana tafiya da ka'idodi mas'ala ce babu ta kwata-kwata cikin nassi sai a zo a ce to yanzu za a samu mata matsayi irin kasashen da aka ci gaba da ilimi za ku ga sai an yi majalisa ta malamai a Saudiya akwai majalisa ta malamai na duniya Rabitatul Alamul Islami a Saudiya a Jidda akwai Majma'ul Fiqhil Islami na OCE wanda yana da udu na malamai na duniya to nan ba a yadda malamai na ƙasa guda su bada amsa ba sai an tattara malamai sai an kawo likitoci don abin da alaka da likitoci kiwon lafiya idan kuma abu ne wanda yana da alaka da noma sai an kira masana noma domin kai ka bada fatawa kawai da nasu ba tare da ka san abin ba kuskure zaka yi to irin waɗanda mas'aloli ne kuke ganin yanzu a ƙasashen mu yau wani da yaji irin wannan mas'ala ga abo sai an tattara malamai na duniya an haɗa likitoci an yi bincike sannan a samu mi za a iya cewa kwatsam sai kaga mutum ya ci wake da shinkafa ya koshi ya haɗa gidan radio ko gidan tele ya saki fatawa ya ce kazana shikenan shi yasa kasashen mu ilimi abu ne wanda yake bai da muhimmanci mas'alar da mutane suke kutsa ma wanda alal aqalla tana buƙatar a tara malamai na ƙasa alal aqalli balle ma tana yiwa abinda sai an tara malamai na duniya ka iske mutum ko larabci bai iya ba bai karanta ɗan su littattafai ba amma saboda ana jin shi gidan radio gidan radio ko ana jin shi gidan tele tv shikenan sai ya zabura ya ci wake ya koshi ya zo ya ce ai kana da an yi mai tambaya babu ma wani nasu abu halal haram halal haram kana halaka kanka domin ibnul qayyim a cikin littafinsa i'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin yake nuna cewa yin fatawa kamar kai signing ne ka ce ga abin da Allah yake rufi wanda kuma za a tambaye ka ranar tashin alkiyama shi yasa ma yayi ma littafin shi tatwij in ji larabci daga attaju ne shine kambi kulla wanda sarki yake sawa to an ce tatwij daga tawaja yutawiju tatwijan shine sai ya mishi kamar wani kambi ma'ana abin da in ka bude shine kawal littafin ya nuna cewa yin magana game da al'amarin shari'a akan abin da baka da sani saboda hatsarin shi sai Allah ya gama shi tare da shirka qul inna ma harrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kage magana akan abin da baka da sani yau ko fatawa ita ce abu mai sauki malamai suna gudun fatawa manyan malamai in ma ta kai ta kawo sai ka ji manutu ya ce qala al ulama malamai sun ce kuma in ya kare ya ce wallahu a'lam wal ilmu inda allah ta'ala amma mu nan duk wannan ladabi babu shi mutum bai iya larabci ba bai san ku gashi nan da za a bi dokoki na tsari a jarraba shi da shi bai cancanta ma yayi wa'azi ba yana bukata ya samu shekara 20 a makaranta amma saboda turawa irin wannan tana gyara su a rinka bada fatawoyi na tashin hankali ana ruguza kasashen musulmi a rinka bada fatawoyi na halatta abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta ana so a ce a'a masu kabukabun karatu da tarkaken karatu su zo suna faɗin abin da suka ga dama su ko manyan malamai galibi ba sa son zuwa gidan radio da gidan TV sai banna ta yi yawa sai al'umma ta shiga cikin wani hali sai kaji mutun ya ce malamai suna batar da mutane ba malamai ne suke batar da mutane ba wasu malamai ne na Allah sun faɗi abin da Allah ya ce wani malami ne yayi karatu amma duniya yake nema da ilimin shi ya bi waɗansu masu duniya ko masu kuɗi ko masu matsayi ko kuma yana son jama'a su bashi girma wani kuma a rigan mallamta yasa ba malamin bane ku na kuke sa tsammanin malami ne amma matsalar ku buku bari ba waɗanda suka san karatu suka mishi shaidar karatu domin duk aiki na duniya masanan shi sunu suke ba da shaida akan shi in ka ji likitoci sun ce wane ya kai likita to tabbas ya kai likita in ka ji direbobi sun ce wane ya kai direba tabbas ya kai direba in ka ji teloli masu dinki sun ce wane ya kai tela tabbas ya kai tela to malamai su ne kamata su zama su ce wane lalle tabbas ya san karatu amma mu ko nan yanzu fara na ake zama a shashayi a ba mutum premier da ya ja sai yace duk garin gaba wanda ya kai wani karatu duk duniya wanda ya kai wani karatu kai kuma ko alhamdu ba kai ba to tai na wanga hukunci naka zai aiki kai da baka san abu ba ya zaka shaida aka abin da baka sani ba dan dai mutum shina dan gidan ku ko ko dan mallamin unguwar ku na ko ko dan shina dan familyin ku ko dan shina surukin ku ko dan yana magana da yarenka ko ko dan shina dan kabilarka ko ko dan shina dan kungiyarka ko ko dan shina abokinka wanda kuke dasawa da shi ko ilimi ana gane shi ne wajen ba da dalili kuma malamai yau ilimi ya kai matsayin da in kai malami ne in ka ba da fatawa ko ka fassara aya za ka ji an yi shiru kana yin fassarar da bata dace ba za ka ji an yi maka ca to shi yasa waɗansu da an ka ɗora malamai wa'azinsu bai wuce garinsu wannan ba wa'azi ba ne in wa'azinka bakin garinku da aka yi mataki to ba karatu gare ka ba don saboda garinku za a yi makara na an ka haife ka yalla kana da tsiya masu da mutsa masu cin altar katan kaddara sai a yi shiru a ce a haka nan na ya iya ba iya komi ba ƙarya ta wani kuma ka armi yan gidansu bai so a tozata surukin sai ce to kun san surukin wani na sai a ce to ku bari ko ko aboki na na ko ko dan garin mu na ko kuma a dan kabila ta na ko dan kungiyar mu na wannan duk bai da alaka da ilimi shi ilimi yana da alaka ne da ba da dalili to wannan misali guda ne baku wannan mawsu'atul fiqhiyya ta al-qadaya al-mu'asira zaka iya samun hede mas'ala 500 a cikin ta irin waɗannan mas'alolin ai hatta ilimi na biyu sai ilmu hifdhul masaili aw wato ma'rifatul masaili ilimi ne na mutun ya hardace mas'aloli koko ya iya buɗe littafi ya fassara waɗannan mas'alolin shine ilimi na biyu irin ilimi da ake karatu a zaure wancan ilimi da farko abinda ke tafiya ta da shi shine ulumul ala in an ce ulumul ala kamar ilimin usulul fiqh kamar ilimin usulul tafsir kamar ilimin usulul hadith shi ake kira ulumul ala kamar alqawaidun nahwiyya da alqawaidus sarfiyya da alqawaidul balaghiyya da ma'rifatu alqawaid aladabiyya wal mustalahat aladabiyya waɗanda su ne suke shiryar da kai in an samu wani abu sabo ga abinda za a ce mishi ilmul ala kenan amma zan dan kusanto da muku da shi kafin in yi nisa yanzu misali sai a samu wani malami sai ya ce to jama'a mu dai nan kasashen Hausa musamman inda ake noma hatsi ana shan wani abu wanda aka ce mahura a ce tabbas kowa ya sana shan hura ko sai na ce to akar makallahu wai ni ina bukata aya ko hadisi wanda ta ce a sha hura inda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ishrabu hura koko ka inda hadisi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah ahalla lakum hura akwai aiki ko babu kaga an baka aiki to nan dole sai ka koma ma usulul fiqh da usulut tafsir da kuma alqawaidul fiqhiyya sai a ce maka akwai abinda qur'ani ya faɗe shi karara akwai abinda qur'ani bai faɗe shi karara ba akwai abubuwan da Qur'ani ya faɗe su a jumlace Allah ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shi ya halitta muku abin da ke cikin ƙasa lakum wasu malamai sun kace allamu lil ikhtisas ke bance don ku wadansu malamai suka ce a'a allamu lit ta'lili ai lakum don ku kina Allah ya halitta muku to wani sai ce to an ce ke bance don mu ko an ce don mu to dabbobin muha kidan bai dace ba a ba dabba haci take sai a ce a'a waɗannan dabbobin an halicce su ne don ku in sun ci suka yi kiba wa zai ci su ku in waɗanda ba a ci ne kuma saboda akwai ne ce to ai su ba a cin su wa yake hawan su ya ji dadi ku to dan haka ilmul ala ilmul malaka shine ilimi wanda duk lokacin da mas'ala ta taso malamai suka iya tunkaran mas'ala a dauko na so shi a ga da za a yi a samu hukuncin ta shi ko ilmu hifzul masail ko ma'rifatul masail ilimi ne wanda mutun ya haddace mas'aloli na wata madhhaba ya karanta qawaidi misali fiqhul maliki ya karanta akhdari wanda muke cewa ahallari ko kuma ya karanta ishmawi ko kuma da iziya ko ya hada da risala ko ya hada da hukamiyya ko wato abin nan hukamiyyar suke kira hukam tuhfatul hukam ko ya hada da abin nan aqrabul masalik ko kuma ya hada da mukhtasar ko har ya kai ga mudawwana to wannan ya san fiqhu na mazhaba daya ya san mas'alolin waɗannan littafan tana yiwa ma ya haddace su ko kuma bai haddace ba amma ya san su to shi wannan wato naqilun ne lil ilmi وليس بعالم حقيقة شي wannan mutun ne wanda yake ruwaito abinda malamai suka ci amma shi ba cikakken malami bane don idan an ka samu mas'alar da babu ta cikin waɗannan littafai sai zai yi ina fata an tunce ni wani da ya zaran ya kai mukhtasar sai ce duk abinda ba gani ba ba hukunci bane waye ga maka mai mukhtasar ya iya kewaye ilimi da sani gaba daya dai daga cikin malamai dan mukhtasar khalil littafi ne wanda yake ya tattaro mas'aloli masu yawa yake cewa walaysa min qawadihi dalili alla yakuna al-hukm fi al-khalil walaysa bai kasance ba min qawadihi dalili abinda za a soke dalili da shi alla yakuna al-hukm fi al-khalil hukumci ba a sami shi mukhtasar khalil ba dan mukhtasar khalil ba shine karshen ilimi ba mazhabobi guda hudu ne to kenan idan an ka ce akwai mazhaba dai dai har mazhaba guda hudu nawa ka sani sai ka binciki mazhabobi gaba dai ka kalli dalilan su sun inganta ko basu inganta ba sannan a kalli ad-dalala ko ad-dulala ko ad-dilala duk ana cewa a kalli shin abinda ake so a fitar na hukunci akwai ko babu wa yake tsaya binciki wannan to hifzul masail shi yasa za ku ga malamai wasu sun karanta fiqh amma in an ka ce ga mas'ala sabuwa buskaranta usulul fiqh ba ba su iya shiga ciki sai ilimi na uku shine ake kira ilmul bahth al ilmi ilmul bahth al ilmi ilimi na bincike shi wani ya san ka'idodin bincike amma baya yawan karatu amma in an ka ce ga wata mas'ala to ya san babin da zai koma ya san littafan da zai dauka ya san ka'idodin da zai aiki da su yayi bincike ya kai ga sanin wannan mas'ala amma lokacin da za a tambaye shi bai san wannan mas'ala ba amma da an ce ni a hukuncin kaza ne sai to ku bari in yi bincike sai ya je ya dauko littafai in tafsiri ne ya dauko tafsiran da yake da su ya duba malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza in hadisai na yadibi hadisin in an yi ittifaki kan ingancin sa to in an yi sabani yayi bincike kan wani rawi ne an kai sabani ko rawi nawa ne me yasa waɗanda suka ce ya inganta me yasa waɗanda suka ce bai inganta ba kaga wannan muhaddis ne amma na bahas wancan kuma mufassir ne na bahas bai iya baka kai tsaye haka wanga faqihun ne na bahas to ilimi yana da alaka da waɗannan abubuwa guda uku ko na addini ko ba na addini ba shi yasa idan ba mutum Allah ya bashi waɗannan guda uku ba to ilimin sa ragagge ne cikin kwana biyu wani lokaci zai samu matsala saboda shi wanda yake da malaka zamani na yake ka'idodin ya sani amma bai aikata su ba cikin nassoshi shi ko wanda yake da hifzul masail ko ma'rifatul masail ko ya haddace su bai san ma'anar su ba ko ya haddace su ko kuma bai haddace ba amma ya san ma'ana ko kuma ya haddace ya san ma'ana sai wanda a'a shi sai an yi bincike an bijiro da mas'ala yake bincike to amma in kana son ka hada guda uku din in ka rike su to ka hada shi yasa waɗannan ilimin muka su ne ake kira al-ulum ulumul ahla da ulumut tatbiq duk ilimi in babu waɗannan babu karatu kamar yadda turawa a yanzu nan sun yi amfani da mu cikin wannan sun koya muna ka'idodin ilimi in an ka saka kal daga nan har doctora kana iya karatun math ka iya lissafi amma kuma in an ka zo wajen aiki da yadda za a yi aiki da lissafin galibi sai ka iske mutum bai iya ba su da ilimin suke gine-gine suke kere-kere mu kuma mun karanta ilimin amma ba aiki da shi kamar malamin da ya karatu amma ba ya aiki da ilimin sa kenan mu muna da ka'idodin cikin kanmu muna da malaka amma kuma babu mi babu tatbiq to wannan yana da kyau daliban ilimi su fahimce shi wani zaka iske ya haddace wani paragraph ko wani nassi amma ka'idodin da ake aiki da su don a gane a fitar da ilmumuka bai sani ba to shi wannan haddacewa da yi ko yana iya karanta shi ya fassara amma bai san ka'idodi na ilimi ko guda a ciki ba to muhimmancin ilimi a cikin rayuwar al'umma wannan kalima ta ahammiya daga ahammu ne shine abu mafi muhimmanci to ma sai an ka kara mishi ya'un da ta'un to sai malamai suke cewa ana kiran shi al-masdarus sina'i akwai al-masdarul mansub akwai al-masdarus sina'i sai ka kuma cikin wani littafi da ake kira al-qararatun nahwiyya wat tasrifiyya li majma' al-lugha al-qahira na Khalid al-Usaimi zaka gane shi akwai masdar an gane ko shine masdar yana nuna aiki in an ka ce zahaba yadhhabu sai a ce zahaban to in an ce zahabiyya masdar ne wanda an kai ma nasba kama ana danganta abin zuwa ga tafiya amma in an ka ce ahammiya shi ahammiya suna ne to in an ka ce ahammiya sai ya zamanto almasdarus sina'i dan a samu suna an ka kara ya'un da ta'un dama galibi larabci ana son a danganta abu zuwa ga wani abu ko a kara ya'un ko a kara ya'un da ta'un to wannan ahammiya yana nuna muhimmancin abu daga hammahu ya hummuhu ya dame shi an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce thumma anzala alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum rayukan su shin ka sha musu kai munafiki kenan shi kullum ba abinda zai fitar da al'umma ya dame shi ba ya zai yi shi shi samu amfani in ma kona so ya mutu wanda shine tunanin da yawa daga cikin kasashenmu na Larabawa da na Musulmi da na Afrika shi yasa kullun turai suke samun sa'a kan mu kullun waɗansu suna son su in dai za su samu dadi to kowa ma ya halaka kuma wannan ba ya shafi a'a waɗanda adda matsayi a cikin al'umma ba har cikin gida haka take mutum da ya samu kuɗi shi kadai zai ci daga shi sai mata ta in ya talauce sai ya dauko yanzu zumunci ya sa gaba ai da kakana na goma da kakanka na goma haka suke yanzu da baka dawo kai zancen zumunci lokacin da kake da hali kai kadai ga cin dadin ka ai ba hakan na ake rayuwa ba kai ba mutane gurgurdo abinda Allah ya baka ba a ce ka dauki duk abinda ka mallaka ka ba mutane ba amma wasu daga cikin yan uwa su ci amfanin abinka idan wannan dukiyar ta kare an san cewa ka iya kokarin ka to mun dan bada bayani akan ahammiyatul ilm fi hayatil fardi wal mujtama a cikin rayuwa ta al fard mutun guda wal mujtama da al umma na biyu nukta mu ta biyu sai mu zuwa ga abinda ake kira muhimmancin ilimi game da abinda ya shafi addini da yawa daga cikin matsalar dan Niger bari in yi magana kan dan Niger musamman shi yana son addini kuma yana yin addini kwarai da gaske yana daga cikin abinda ke ba turawa tsoro game da musamman kasar Niger an gane ko da sauran kasashen musulmi shine mutum na iya ini da azumi kuma bai da kuɗin budin baki bai da abin budin baki kuma yunwa gudunta akai ko ba gudun yunwa to mutum ya ini kusan awa 12 bai ci abinci ba kuma da bare ci bai da abin da zai budin baki in ya samu dan koko da ɗan horon-horon sai ya sha kuma gobe ya tashi da azumi har shi kwana 29 to irin wannan dan adam yana ba turawa tsoro don babu matsalar da za a sa shi ya kasa jure mata na fata kuna fahimta ta to ga mu muna son addini muna da kokarin addini gurgudo amma matsalar inda take wajen karatu an ka tsere ba mu son mu yi karatu dama dai ana son zuwa wajen wa'azi a'a zuwa makaranta yayi zuwa wajen wa'azi muhimmanci don shi wa'azi sai kaga dama kaka zuwa sai kai shekara guda baka zo wajen wa'azi ba kuma in ka zo wajen wa'azi ma kana aika tafi ba wanda ya san ka tafi amma shi karatu matsala ta yi sai an san ka zo sai an san baka zo ba kuma in ana wa'azi sai ka shekara 30 50 60 100 kana kabbar Allahu akbar amma baka yi alhamdulillah amma da an zo an aza littafi an ka ce karanta yanzu tana bayyana. Shi yasa duk mai ƙaryan mallamta kashe yau da mutane. In dai mallami ne yace ya iya karatu to an san wurin da ake samun malamai. Wuri na farko a bude makaranta. Ko makaranta ta Islamiyya ko ko zauri ka bude zauri a bude littafai. Yanzu ana gane malamai. Wuri na biyu inda ake gane malami wajen wa'azi. Ka faɗi magana kuma wanda ta dace ma'ilimta sun yarda da ita ba ƙalubalance ka ba kuma ko an ƙalubalance ka kana ba da dalili sai dai bai hana kai kuskure wuri na uku wurin da za a gabatar da khutba a ji ka kazo ka gabatar da khutba kuma ba khutba guda ba wanda kullu ita ta akai a in yau wata matsala ta samu zaka iya khutba kan wannan al'amari a ji ka gidan radio ko TV ka je kai karatu kuma lalle tabbas abinda ka faɗi haka nan na ba wai zuwa gidan radio kawai ba ko gidan TV a yi taro na malamai a ce to za a tattauna a bude littafai ka fada a fada wannan shi yake nuna kai karatu amma in ka sa babban riga wannan ba shi ke nuna kai karatu ba da yawan jahilai suna samu manyan riguna sai an kai wajen sallah na aka kumiya amma ba az-zuhr da al-asr ba mangariba da isha'i da subhi dan az-zuhr da al-asr har ma kuka ji na ibada sallah to ina ruwan shi kuskusuna babu wanda ya sa abin da aka yi sai Allah yasa in kaga mutane da a bada sallah az-zuhr da al-asr da an ce wani babu wajira a ce mai bismillah fa wadana shi amma in mangariba sai shiga an ce bismillah 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 babu lahiya yanzu na tana kanta to ilimi bayyana shi ba wai dan kana da babban riga ba kuma ba wai dan kana da babban gida ba ba shi ke nuna ilimi ba inda babban gida shi yake nuna ilimi da masu kudi su hikuwa ilimi ilimi ba shi ne kana da babban mota ba da babban mota ke nuna ilimi da masu kudi sun fi kuwa manyan motoci ilimi ba shine kana da alaka da masu mulki ko yan siyasa ko masu kudi ba a'a ilimi shine kai karatu dan da dan siyasa da mai kudi da mai mulki idan ba su yi karatu ba su kansu ba su da karatun kuma babu gatan da za su yi ma cikin karatu dan ba su iya baka karatun da suna iya ba da karatu da kansu za su ba da ƴaƴan su dan su hison kansu da ƴaƴan su da alkhairi bisa gare ka dan haka dan an ga malami mutum ya ce shi malami na cikin babban mota ba shi a alamun ilimi ba dan an gane shi yana da kuɗi masu yawa ba shi ke nuna ilimi ba dan an gane shi yana zuwa gidan TV ba shi ke nuna ilimi ba dan an gane shi ya hawo minbari ba shi ke nuna ilimi ba dan an gane shi a'a ilimi shi abu ne wanda a kawo mas'ala ne a yi bayanin ta a ilmanci ko an je gidan radio ko an je gidan TV ko ba a je ba wannan dole sai mun fahimce shi to addini mu matsalan mu ba mu son karatu ragoncin mu yana wajen karatu za a fara makaranta yau a buda sai kaga mutum 500 sati mai zuwa sai ka iske 400 sati mai zuwa sai ka iske 300 sati mai zuwa sai ka iske 200 sati mai zuwa sai ka iske 100 sati mai zuwa ka iske 50 sati mai zuwa ka iske 25 sati mai zuwa ka iske 12 sati mai zuwa ka iske 6 sati mai zuwa ka iske mutum 3 sati mai zuwa ka iske mutum 2 sati mai zuwa ka iske mutum guda sati mai zuwa mallan shi kadai in ya sake zuwa sati na 2 babu kuwa sati na 3 makaranta ta mutu shi yasa duk fada na kalubalance ka duk fada da kake son ta mutu anan kasan in je kana son ga wata majalisa ko ta shekarar 100 ana taro ana hira in je kana son ta mutu to ka dauko littafi ka ce ai karatu dauko littafi ka ce ai karatu ko ta manyata ko ta yara ko ta mata kaga ikon Allah da an kawo littafi an kace to jama'a ya kamata mu dan koya ko da karatun sallah na ibibbi mu iya an ka fara inda basin min aratna inda a ba ta sa sai kaga sun fara son cewa da guda guda sun nemi wani wuri ko da aka wata uku babu kowa wurin nan kam sun wace saboda babban makiyin mu shine karatu shi yasa turawa da suna zagin kasashen Afrika da kasashen Larabawa musamman kasashen Afrika suka ce in kana son ka buye ma dan Afrika wani abu har ya mutu ya koma ga Allah bai ganshi ba to ka sa shi cikin littafi idan an ka dauki abu an ka sa cikin littafi sai an mutu ba gane ba don ba wurin da suka zuwa bane ba abin da ya dame su bane wannan zagi ne ma'ana babu yin karatu shi kuma wani minista daga cikin ministan kasar Isra'ila daga cikin ministocin kasar Isra'ila ana tambaye shi wata rana sai ya bada wani bayani ya ce shi kaza kaza za su yi ma Larabawa sai yan jarida suka mishi tambaya ya za a yi ka faɗi irin tsarin da za ku yi na kurguza Larabawa kuma duniya tana ji ya ce babu matsala ya ce saboda al'arabu la yaqra'un Larabawa ba sa karatu ya ce wa idha qara'u la yafhamun in kuma sun yi karatu ba sa ganewa sai a zo a yi karatu amma ba a gane ba yanzu in ka zo ka ce mutane a koyi baki dan a yi karatu ba su iyawa sai ka ce mutum ya haddace tun daga sabbi haƙasa ko ma izib biyar ko izib goma amma in ka kawo mai wata aya ka ce karanta bai iya ba saboda bai koyi baki ba koyon baki matsala na shi yasa babban matsalar mu shine ba ma son karatu ba ma son karatu amma dai sallah kowa na son a zo wajen sallah wajen wa'azi kowa na son a je wajen wa'azi wannan bai gina al'umma shi kadai babu laifi ai wa'azi Allah ce ai wa'azi wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin amma Allah da yace ai wa'azi shi yace ai karatu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kuma kalima ta farko da ta sauka cikin alqur'ani shine ai karatu to dan haka ɗan uwa musulmi addini bai yi da jahilci addini bai yi da jahilci daga cikin wato abinda Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo da shi shine karantarwa annabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim ya roƙan magarin makka waɗansu abubuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko gun Allah yace wato rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma rabbana ya Allah ya ubangiji wab'ath fihim katayar a cikin su rasulan minhum manzo minhum daga gare su wab'ath fihim katayar a cikin su ma'ana ya tashi cikin su rasulan manzo minhum kuma daga gare su daga jinsin su yatlu alaihim ayatik ina karanta musu ayoyinka a shekaran ta ayoyi yana daga cikin aikin manzo shi yasa dan alaramma yazo yana karanta qur'ani ba a fassara ba kaka ce a aikin banzani karanta alqur'ani dai ne daga cikin abin da ake bukata shi yasa akwai wani babban makarantar alqur'ani na kasar Misra wanda ake cewa Abdul Basit Abdul Samad da yawan mutane sun san shi shi idan ya je baya wa'azi a kasashen turawa da sauran kasashen duniya amma Allah ya bashi murya idan yana karatun alqur'ani sai kaga da yawan mutane suna shiga musulunci ya je a kasar Faransa wata shekara ana tambaye shi aka bashi ko minti 15 ne ko minti 15 ko minti 20 na dai manta sai da ya kusan ina ganin awa ɗaya yana karatu an kasa cewa ya dakanta da yawan mutane har bayan mutuwar shi suna shiga addinin musulunci saboda karatun shi na alqur'ani domin alqur'ani yana da kuwa ko baka jin abin da yake faɗa in mai karantawa na karanta sai ka ji abin nan ya kama ka zam dibi limamin da ya iya karatu da ke yana daga murya da wanda ga yin karatu kus ba a samu da yake cewa sai ga wance in kana bi neman sallah ma kahin ma a kare sallah kai yawon duniya haka da shi ka tai can ka yi wanga aiki ka tuna wanga amma malamin da yake karatun alqur'ani da kyau kai ka dan shina karatun alqur'ani to nan ka ke wani wuri ba kai sa yatlu alaihim ayatik wa yuzakkihim yana tsarkake su ya tsarkake su daga munanan dabi'o'i shirka kafirci munafinci sabon Allah duk a tsarkake mutane daga wannan shi yasa duk wani sabon Allah dattina cikin al'umma sannan kuma wai zakihim ya tsarkake su jikin su ya koya musu yadda ake wankan janaba ya koya musu yadda ake alwala at-tahara al-hissiyya wa at-taharatu al-ma'nawiyya wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma ya sanar da su littafi al-kitaba littafi wal hikmata da hikma wanda su malaman tafsiri suka ce ita ce sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan addu'a ce annabi Ibrahim ya yi amma Allah ya karba da nassi na alqur'ani sai ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum da akwai ahadith da suka zo wadansu malamai sun da'afa hadith ahadithkin amma dai malamai sun sahaha su ta fuska hanyoyi daban-daban da suka zo tunda idan muka duba akwai hadisi na Irbad bin Sariya wanda wato ya zo cikin abin nan Ibn Hibban ya kawo shi sannan kuma Imam Ahmad ya kawo shi a cikin Al-Musnad ko ba haka ba sannan Imam Al-Hakim ya sahha wannan hadisi Imam Adh-Dhahabi kuma ya yarda da abin da Imam Al-Hakim ya faɗa sannan akwai hadisi na Abu Umama Al-Bahili wanda shi ne cikin Musnad na Imam Ahmad wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wato shi da'awa ce ta annabi Ibrahim sannan kuma bushara ce ta annabi Isa sannan cikin hadisin yake cewa wato mahaifiyarshi lokacin da ta haife shi ta ga haske wanda yake ya nuna mata nesa har zuwa kasar Sham to wannan cewa ta ga haske malamai suka ce wannan wurin bai inganta ba amma wancan shi ya inganta sannan ko mun dauka ma waɗanda an yi sabani kan hadisin Qur'ani ya faɗi waɗannan abubuwa ƙarara cewa da'awa ce ta Annabi Ibrahim tabbas yace rabbana wab'ath fihim rasulan minhum ya roka kuma Allah yace ya karba don yace huwal ladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin bushara ce ta Annabi Isa wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'il inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad ko dan Qur'ani ne ya da dawo ga kan ba mu tezancan a kawo hadisai da zanto sun inganta wani ya zaburo shi ce to kai ka jiya to Qur'ani ba ya faɗi wannan magana tabbas to dan haka ويعلمهم الكتاب والحكمة ألا يكرب والنزع سنة رسول التافي أشي كرم ثروة تنا دقتك أي كم منزوكم أبو بوال عند أشي بقاطع أي تو أمام يجاومون مسألة أبين تجاومون مسألة أبو بوال قد أبيو نفركو شيني توراوا دسوك ياكي كسا شمو سيسوك نونا من ينكراتون الديني باتي غبابالي سونا سمواتد الديني دا الأدودي نغري سيسوك نونا دون متنشنا كراتون الديني واندنباي دواني مهمنتي أتكير رايوا ɗan boko mu sai suka dauka ko da aka ba su jagorancin kasashe sai suka koma suna yaki da addini amma in kasa ta rikice Allah bai ruwa ba ba a ce ma Faransa ta ruwa ko America babu wani professor na geography ko na histoire ko na ma wace menene wanda zai ruwa sai a ce mallan don Allah a roƙan mu da Allah sai an yi duk yadda aka yi turawa sun jayi an zo an yi tsahe-tsahe an ga waɗansu ƙattan ƙaddara masu abin nan tsahe-tsahe su ce ana ruwa bana za a yi ruwa kaza kaza sai Allah ya ɗauke ruwa yau shaƙatu na zamne bai da izinin kanshi karan kanshi sannan yake ana ruwa bana ko ba a ruwa ana ruwa ko ba a ruwa ni yadda ana ruwa ko ba a ruwa ya an kai ka gane za a yi ruwa kai Allah ko ba haka ba ko mu ce kai ne Allah koko kana da iko ne a cikin tasrifi na Allah subhanahu wataala babu sai azo sai a ce to yanzu malamai ku roki Allah kaga yanzu an dawo mu Allah subhanahu wataala nuri na biyu al'umma ta rigai ta rikida da turawa saboda sun yo ababe na kere-kere sun yo mota sun yo jirgin sama sun yo salula cikin salula ana ta nuna muku addini kauyanci ne kwanakin nan akwai wani mashru' proje na kasar America الإسلام المتعب مسلمتي ne wahalar da mutane ma'ana kullun so biyar sai ka duka raka'a 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 kana yin kusan raka'a 17 banda nafiloli da kakai duk goyayyanka sun mutu balle gari mai sa wagin wanda bai so yin ruku'i ga ginkin shi ya mutu shi yasa in sallah ta kama shi a unguwar da ba unguwar su ba bai sallah sai ya dawo ya samu don tushi saboda shi gin mutuwa kai bai so ya mutu wanda ga sallah fa wanda bai sallah kuma ta kaji to wannan sai zamanto da yau mutane sun rudu da karfin turawa sai addinin ya zamanto bai da muhimmanci bal ma har waɗanda ga kishin addinin sai wannan abin ya shige su ba su da labari za ka ga mutum ya biya ma dan shi lakon mu ce boko ga masu jin abin da ake fahimtar boko jika 500 jika 40 jika 60 miliyan 1 kai har makaranta ta miliyan 10 kai har ta miliyan 40 akwai yanzu a duniya shekara daya akwai wani mai kuɗi a nan ƙasar Niger ban hudin ko ne gari na ya biya ma ɗaya daga cikin ƴaƴan shi wannan makaranta a ƙasar America duk shekara miliyan 40 ake biya an yi an ƙari miliyan 40 ma ina ganin ko 50 amma yau abin mamaki makaranta wani lokacin sai a ce Asabar da Lahadi radda babu karatu mun ji babu matsala da kullun karatu akai banda jumu'a da jumu'a da jumu'a tunda babu boko kafin bature yazo to yanzu bature yazo bayan bature yazo sai azan mutane na shi dokoki da ka'idodi an ka ce to an bashi kwana biyar daga ranar litinin ko monday har zuwa ranar jumu'a asabar da lahadi ya rasu je makaranta amma sai aka samu matsala ba a ce karatun boko bai da amfani ba a'a shi karatun bokon nan ya taimake mu wanda addini ya halatta mu yi aiki da shi karatun likitanci ya halatta karatun sanin ƙasa ya halatta karatun noma ya halatta amma kai ya shagaltar da mu da gami daga karatun addini to shi yasa waɗansu suka kama karatun addinin shi kadai ba laifi amma ya zamanto kana da harkokin kuɗi da zaka kama ko kuma wani ya kama na boko a ba a kama shi shi kadai sai an hada da na addini ka sayar da zaka bauta ma Allah kakka zaman to shari ga al'umma to shi yasa yanzu waɗanda ba su yi kishin addini sai ga mutun kullun indai ya biya kuɗin boko na ƴaƴan shi wallahi bai damu da kuɗin makaranta na malam ba akwai wanda yana da hali amma yanzu ana biye shi kuɗin makaranta da sun kai shekara biyar ba mu sani ba malaman nan ko kasata suka ci ko ko Allah ya musu jiki ne irin na mala'iku ba su bukata abinci da sha da su da matansu da diyansu ko ko kaka a mallan bai da bukata komai a rayuwarsa sai makarantun suna ta mutuwa ko kuma in ka ga mutun na karantarwa sai dai wanda yana da ɗan harkokin shi ya daure yayi don Allah can da malamai ko ba ai musu biya suna karantar da ƴaƴan al'umma duka a kawo su ko suna da hidimar da al'umma ke yi musu a nome gonan malam a maimaici gonan malam a sarike hatsin malam a yi ma mallam bugun hatsi a kawo mishi a gida sannan kuma in malam matar shi ta haihu a kawo mai rago duk al'umma tana yin wannan in yaro ya kai alamtara akwai abincin da aka yi da sadakar da aka yi in ya kai sabbi haka in ya kare basin man arki da baki haka in ya kai izib goma haka in ya kai yasin haka in ya kai qala alam aqul laka ko qala allama qul laka ki qira'at warsh izib 30 akwai in ya kai suratul tauba akwai in ya sauke alqur'ani akwai malami na da daraja kuma ana taimaka mishi sai malaman suka yi kishi yanzu kuma turawa suka zo suka firgitar da mutane daga karatun addini sai zaman to gashi nan masu karantar da addinin waɗansu su yi har su kai inda ba za su iya ba sai su aji ba asarar malami bace asarar kuce ɗiyanku ne za a gina na gobe waɗanda za su samu tarbiyya su san addini amma sai kaga malami tun shi na nan an kawo mai ƴaƴa sun yi yawa shi kanshi bai da nauyin da zai ɗauka kanshi ballantana ma ya jawo ne ya ce a zo a yi shi samu abin da zai ɗan mishi dole ya tayi shi kaɗai sai ka iske an kai yaro 400 a cikin aji an ba mallami guda sai a shekara 10 duk kowa ta suka yi babu wanda ya karatu in malam ya dauko budala su yi kuwa in ya tsaye shi kina aita dariya in ma ta allon ta haka na aka yi sai ga mutum da ya ga malam ya taho shi kama jijjiga allo shi na kuwa in mallam ya huce sai shi dariya saboda karatun boko shi ne ke da muhimmanci malam ya ci mai tebur na unguwa wannan malam ya amshi omu ba a biya ba ya amshi sabuni ba a biya ba ya amshi bashin kilo shinkafa ba a biya ba an kare da shi malam ya tambaya tun mai tebur na jin kunya har ya ce to abin nan dai ai hakuri malam ya koma ga wancan mai tebur ya har an san shi ga unguwa cewa bashi ya kaci bai biya ana nan shi kenan sai kaje an ce ina mallan sai kaje an ce ya kai Lagos sai kaje ya ce wai faɗa mai ya dai kawo da karatu ko ku a ce mallan ya kai Lagos me amfanin waɗanda suke son su gina ƴaƴanku cikin al'umma kuna fatan ku ga sun yi kumiya idan malam ya bar karantarwa asararwa ce a cikin al'umma wani ya kamata mutum bai kan shi yasa turawa sai sun ka ji daɗi malami an ɗauke shi bai da muhimmanci dama sun ce ma ƴan boko ku rinka nuna ma matasa na ƙasashenku malaman nan ba su da wani amfani cikin al'umma kuma su ne ke kawo wa tarzoma da tashin hankali kuma su game da rayuwar duniya ba su da solution ba su da wani gudunmuwa da za su kawo a rayuwa dalili kuma saboda su kullum sai ku ji sun ce in an ta yi lahira za a zo akwai wuta akwai aljanna in mutum ya shiga cikin ƙasa wuta ta kungiya shi bai batun ga yadda za a yi a kera mota ko jirgin sama ko wani abu wai in an mutu na wai kun ji wai in an mutu to wai in an mutu ba wasu ma abin da za a gani ina mina na ma za a gani sai ne fasiri shi kenan sai a ga dan boko ya dauki mallami gashi nan wani wawa tun da wai magana da shi kai wai in an mutu kenan ba nan ba to ku taho mu muke da duniya yanzu amma su can ku bar su da wata magana can wanda suke yi da cin su ya mutu a zo to wani wa'anda labarin yadda za a yi to dan haka ƴan uwa musulmi karatun addini in al'umma tana da ƴan bokon da busan addini ba kullum ana baya shi yasa kuka ga Najeriya ta tsere muna cikin wani fanni dan bokon Najeriya galibi ya tashi da addini in ka zo fagen addini zai karantar da kai in ka zo boko zai karantar da kai babu inda za ka bace mishi babban misali kuma ka ɗauki Sheikh Albani Zaria ka gani ƙwararre ne game da sanin kwamfuta da sha'anin boko kuma ƙwararre ne game da sanin hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam doki minista na yanzu Isa Ali Fantami Dr. Isa Ali Fantami ko professor ƙwararre ne game da sanin ilimin addini sannan kuma kwararre ne game da sanin ilimi na kafafen sadarwa da computer ba a bace musu amma munan musamman yanci mu sai zaman to zaka iske malamai suna ya gefe sun karanta addini amma ba san cikin boko komai ba su ko can ɗan boko sun karanta boko su shi yasa kullun rikici da akai wannan yana kallon wannan tun muna ɗan yara sai ka ji waƙoƙin da ake koya ma yara ɗan makarantar malam Ellada ɗan makarantar boko ɗan banza su shagiya su shakwaya su yi kwana haka ake koyawa amma yanzu alhamdulillahi rabbil alamin canji ya fara zuwa ɗan matasa su karanta addini kuma suna karatu mi suna karatun boko nan zuwa gaba tsoron da ake yi na addinin musulunci ya mamaye kasashen musulmi kuma masu kishin addini su rika kasa wallahi alamu suna bayyana shi yasa kuka sun dawo da ba sauran mutane makamai na cikin daji suna kisan mutane suna bata kasashen saboda yadda sun kai tunanin al'ummomin su kasance ba haka sun kasance ba saboda wannan zai ba su shimfiɗa su sake dawowa su muna mulkin mallaka su ku san cewa ba kullun bane rana 100 ta barawo rana guda ta mai kaya billahi allazi la ilaha illa huwa Allah ya alƙawarin sa ya tsara addinin sa da alƙur'anin sa ba wata person a duniya wadda ta isa ta yi musulunci ta kai labari ba wata ku yi kokari kawai ku riƙe addinin ku kuma ku tsaya ma Allah ku ga yadda Allah zai tsaya muku to dan haka addini ba a yin shi da jahilci ba a yin addini da jahilci dole sai ka tsaya kai karatu kuma karatu ba abu ne wanda za a yi kwana biyu a kare a'a ka keɓance ko da rana biyu ko uku a sati in ka ce kwana biyar za ka rinka zuwa in dai kana da kasuwanci ko aiki ba ka iyawa shi yasa kuke ganin kuskuren da muke yi a buɗe makaranta sai a ce kwana biyar a sati a'a in dai masu kasuwanci ne to a buɗe kwana uku sun isa kwana uku sun isa kuma a yi karatun manya tsakanin magariba da isha'i ya isa magana ta rike ta kare kadan ka samu abin da ka samu amma yara a yi kokari su rinka karatu su yi wannan na boko su yi wannan babu matsala wannan abin da ya shafi wato kula da ilimi don addini don ba a shiga aljanna da jahilci kowa da ya zo duniya bai san komai ba Allah ya faɗi wannan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fitar da ku daga cikakken mahaifanku ba ku san komai ba da ka zo duniya amma ilimi za a neme shi a san shi to dan adam babban matsalar mu shine cewa Allah ya ba dan adam ya hada dan adam da abubuwa ne guda biyu na farko jiki na biyu ruhi ranka jiki daga ƙasa aka halicce shi shi yasa wani sha'ir yace khuliqtu min at-turab fasirtu shakhsan تعلمت الفصاحة في الخطاب وعدت إلى التراب فصرت فيه كأني ما خلقت من التراب يتي خلقت من التراب أهل التين دقى قصة فصرت شخصا سيقر ناكو من آدم تعلمت الفصاحة في الخطاب يتي ناكو يفصاحة قلي ووجنزن سيقر شي واتو أبن فإذا هو خصيم مبين وعدت إلى التراب سيقو ما تكين قصة fasirtu fihi sai gani na koma ƙasa sai ana mamaki yace ka anni ma khuliqtu min at-turab kamar dai ba da ƙasa an kalice ni ba yanzu in ka zo kaburbura sai kaga mutane sun koma ƙasa sai kai ta mamaki ah to ai asirin su daga ƙasar ne to me mamakin ƙasa ta koma ƙasa abinda an kalita da ƙasa ya koma ƙasa to wannan jikin yana da mutatallabat buƙatoci yana da abubuwan da yake buƙata jiki yana buƙatar sutura Allah ce ya bani Adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha dan ya faɗi cewa ya saukar da mu ƙasa kuma ya ba mu damar da ƙasar za ta dauke mu domin inda Allah bai sa abubuwan da za a yi rayuwa bisa durin ƙasar ba za mu iya ba wa laqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish mu ne mun ka tabbatar da ku a bayan ƙasa mun ka ba ku abin da zai ba ku damar ku rayu Allah ya ba ku iska in ba dan da iska ba yanzu za ka mutu Allah ya yi ruwa in ba da ruwa ba za ka mutu Allah ya sabkar da ruwan nan za ka samu abinci in ba da shi ba za ka mutu Allah ya kafa duwatsu dan kasar ta tabbata waje Allah fil ardi rawasiya anta mida bihim Allah ya ba ku dabbobin da za ku ci
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون Allah san ya abincin ku na fito daga cikin waɗannan dabbobi ku sha nononta ina fata ana fahimta ta wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butuniha ko tasqikum ko nasqikum mimma fi butunihi a cikin abin nan cikin suratul an-nahl mimma fi butunihi sauran ku mimma fi butuniha mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lish-sharibin duk dai Allah ya hore ga ka da ku sutura dan Allah ce kada anzalna alaikum libasan mun sauka muku da tuwafi ba ana nufin Allah ya sauka mu da tuwafi ba dan da haka nan na da babu kamfanin tuwafi a duniya da sama ta bakwai koko da sama za su zuwa a'a nan ana nufin Allah ya saukar da ruwan da kada take fitowa har ku samu ku yi sutura ga dabbobi kuna iya dubar fata su ku yi abin nan sutura ko ku yi wadansu abubuwa da su to ashe Allah ya sanya ma'ayish bisa doron kasa to waɗannan abubuwa ana kiran su mutatallabatul jasad jiki yana da buƙatar sutura jiki yana da buƙatar gida Allah ya halicci wani nau'i na ƙasa ko laka ko siminti wanda za a dafa ƙasa wani nau'i na ƙasa ko dutse sai ku samu ku yi gida shi jiki yana da buƙatar abinci idan cikin ka babu komai dole sai an ci tuwo jiki yana buƙatar jin daɗi dan adam har ya kai ga ƙera mota saboda ya je wurin da yake so da gaugawa bayan Allah ya halicci jaki da doki da raƙumi da sauran abubuwan da ake hawa irin su alfadari jiki yana buƙatar abin nan gidan da za a kwanta jiki yana da buƙatar kaza da kaza da kaza abubuwa ne to waɗannan su ne abin da jiki yake kula da su jiki bai yi sai da su ko kuma yana buƙatar ya ji daɗi da waɗannan abubuwa to sai abu na biyu shine ar-ruh ruhin ɗan adam shi ko ruhin ɗan adam Allah ya ce babu wanda ya san hakikanin shi sai Allah shi yasa Imam Suyuti a cikin littafin Jalalaini domin littafin Jalalaini ba littafi ne na malami guda ba wani malami ne ake cewa ma Jalaluddin al-Mahalli da Jalaluddin Suyuti shi Jalaluddin al-Mahalli shi ya fara wannan tafsiri ya kai rabi Allah ya masa rasuwa sai karshen suratul kahf sai imam jalaluddin suyuti dalibin jalaluddin al-mahalli sai ya ga bai dace ba tafsirin haka ba sai ya karasa akan uslubin malamin sa duk da ya ce uslubin malamin sa ya bi na takaitawa shi ko ya saba da yin littafai masu tsawo amma dai zai yi kokari ya gani ko zai iya shi yasa anka kira shi tafsiru jalalaini tafsirin jalalu biyu da jalaluddin al-mahalli da jalaluddin suyuti ya ce to daga cikin kurakuran da yake ganin malaminsa ya yi don hayyaci ya gani shi cikin bacci kamar bayan da yake yi wajen da malam ya fassara kamar bayan da yake cewa inda yake ganin malam ya kuskure da ya fassara ar-ruh rai Allah ya ce wa yas'alunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila suna tambaye ka game da abin da ya shafi rai Allah ya ce ka ce shi rai al'amari ne na Allah ba wanda ya san hakikanin ran dan adam sai Allah duk likitocin duniya sun san yadda suke baka magani an gane ko ka samu lafiya ta fuskar jinka amma babu wanda zai baka maganin rayuwarka ta tsaya shi yasa doktor manyan doktoci da likitoci duk sun tai lahira dan da suna iya bada kariya sai su bakan su kariya falaula in kuntum ghayra madinin in ja Allah tarji'unaha in kuntum sadiqin to anan shi ruhi yana da bukata mu yanzu mafi yawanci akwai mazhabobi guda uku a duniya ba na fiqhu ba mazhaba ta farko mazhaba wadda ita bata damu da jiki ba ita rai ita damu da shi irin addinin kristanci wanda anka juya wanda ba na gaskiya ba tunda asalin shi musulunci ne irin mazhaba ta buda wani addini da cewa addinin Buda wanda gabasin duniya ana yin shi sai suka ce dan adam ya kamata ya tsarka kiran shi ya azabtar da rayuwar shi ya azabtar da jikin shi ya tsarka kiran rayuwar sa sai suka ce ba a cin abinci mai kyau ba a sa sutura mai kyau ba a auren mata sai ku ga yanzu kristoci akwai wadanda sun kai wani matsayin da ba su aure karshe sai abin ya kai su ga zinar da luwadi da maza da mata da suka ce ba su aure yanzu kuma ma abin ya ba barke yanzu sun ce ma namiji ya aure namiji mace ta aure mace su yan siyasa turai sun ce haka yanzu ma malaman kristoci sun bi sun ce ai haka duk an bi Allah na ce to sai aka samu kuma wadanda mazhaba waccan mazhabu almazahibur ruhiyya ake kiran su sai almazahibul maddiyya mazhaba wanda take ta madda ce wanda ta ginu ne akan kawai jiki da abin da zai gyara jiki shine turai da ƴan siyasarta a kera salula a kera mota a kera jirgin sama a kera wane ne ayi manyan wato kamfanoni amma an kace zancen Allah sai su ce a kai wannan wani zance ne ana ganin Allah a ce a ile invisible sai su to ba a ganin shi tunda ba a ganin shi babu shi to su ko sai suka zo suka dauki to waɗannan duka sun yi tatarruf an gane ko ma'ana sun ƙetare iyaka sun yi ghuluw wa tatarruf amma musulunci da yazo sai ce a jiki yana da bukata ruhin dan adam yana da bukata jiki yana bukatar a ci abinci yana bukatar a kwanta a huta a yi bacci jiki yana da bukatar kaza yana da bukatar kaza da kaza shi kuma ruhi yana da bukata rayuwarka shi yasa mu yanzu da munka tasirantu da turawa ta fuskar ƴan siyasa turai da masu gina jiki tunda ba zancen tsarki ake yi ba na zuciya sai zamanto mun tasirantu da turawa kowa abin da ya sha mai kai yanzu sutura mai kyau a cika ciki a shiga mota AC a samu kuɗi ayi aure ayi kaza ayi kaza duniya 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 kamar dai za a tabbata a duniya can wadanda adda mazhaba ta so lalata ta mazhaba kuma sun kace wadansu kamar musamman mazhabobin sufanci wadansu sai suka tasirantu da wadannan aqidu na cewa jiki ya kamata bai dace a bashi haƙin shi ba a'a kowanne yana da naka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa inna li jasadika alayka haqqan jikinka yana da haƙƙi gare ka kuma ruhinka yana da haƙƙi gare ka musulunci da yazo sai ce a hada biyu a gina jiki a gina duniya cikin tsarin Allah dan Allah ne ce a raya ƙasa annabi salihi Allah ya ce wa ila thamud akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha Allah ya ce a gina ƙasa ba haramun bane abi ayi bincike na ilimi duk abin da ke cikin sama da ƙasa Allah ya hore mu shi wa sakhara lakum ma fis samawati ma fil ard ashe yin bincike da gida kamfanin duk Allah ya ce ya hore muna sai mun kai zamne turawa suke ta kirkire muna zaune muna cewa a'a su duniya ce gare su a'a duniya da lahira duka Allah yana ba mu'mini in mu'mini ya bai Allah man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun duniya da lahira duka na musulmi ne da kafirai duniya ta musulmi ce da kafirai lahira kuma ta musulmi ce kawai dan haka abin da nake son mu fahimta shine ruhi yana da haƙƙi to sai muka watsar da wannan sai muka watsar da wannan mine ne watsar da shi yanzu kaga ruhi yana buƙatar imani yanzu shirka ta yawa a cikin al'ummar musulmi kaga ba a tsarkake rayuwa ba kuma Allah ya ce qad aflaha man zakkaha rai yana buƙatar ilimi sai mun ka watsar da ilimin da na bokon ba mu dauke shi da muhimmanci ba na addinin ba mu dauke shi da muhimmanci ba sai ya zama to ga mutum musamman tarbiyyar mu wajen mu je mu ma ƴaƴan mu abinci a alhamdulillah wani abincin shekara guda ma gari shi musamman ma ƴaƴan mu sutura in sallah karama da sallah babba ta kama akwai shi mu kama ƴaƴan mu manyan raguna akwai shi mu gina musu babban gida su wanda za su kwana a cikin shi akwai shi duka duk muna wannan kokari kuma shine abin da muke faɗi ka tashi akan shi mu samu mota wanda za a kai su makaranta a dawo da su mu yi kaza mu yi duk abin da jikin su yake bukata a kai su likita a yi musu magani ko America ne in mutum da hali zai yi amma ina ne matsalar take wajen gina ruhin su sai an ka bar su Congo sai ka iske yaro ya tashi ga shadda ya ci ya koshi ga an yi masa aure an buɗa masa shago an sanar da shi harkokin duniya ya kware amma an ka zo wajen sallah ina ko bai sallah ko ko shina in wurin wanda ya ga dama koton kurciya ga mutum dan adam kato ya kai kato amma an ya buɗe baki magana sai a waci saboda cikin kan babu komi karti memorkin memorykin ta kokolwar shi ko mu ce ta zuciyar shi tunda mun ce ilimi na cikin zuciya vid ne babu komi cikin zuciya shi yasa Abu Ishaq Al-Albani ɗaya daga cikin malaman Andalus da ya yi kasida ta yabon ilimi kusan baiti 120 ne ina ganin ko da uku ne ko da ɗaya yake cewa cikin wannan kasida at-ta'iyya mai karewa da ta'un kenan faqutur ruhi arwahul ma'ani وليس بان طعمت ولا شربت فقوت الروح ابنتن راي رايوكا ارواح المعاني اتاتي متى معانوني نا علمي تساميسو وليس بان طعمت ولا شربت با وي كتي بك شا دون كا تيكا تيكي كا تيكا تيكين كا تاب تو تيكين كانا يسامو amma kokolwa tana nan shi yasa cin tuwo dai muka yi muna kai shi toilet ko dush muna zubewa amma kokolwa ba ta da wani abu ba a samu shi rai ilimi yake bukata da dabi'o'i na gari babu su muna da duniyar ta dama duniyar mu ta yanzu ta fi ta magabatan mu ba su da manyan motoci ba su da motocin mada jaki ne ake hawa da doki ba su da salula ba su da internet ba su da kuɗi a cikin banki amma suna da ɗabi'a ta gari waɗanda suka yi karatu sun yi karatu waɗanda kuma musu yi karatu ba suna bin malamai sai zaman to al'umma ce mai tsarki amma mu yanzu akwai kuɗin akwai motocin akwai wane ne amma kuma yanzu matsaloli sun yi muna yawa masu shan kwaya ga sunan masu luwadi ga sunan auren maɗigo ga shinan abubuwa waɗanda na gurɓacewa al'umma sun yi wa a cikin mu saboda duniyar da aka ɗauka ba a tsaya ba aka gina rai shi yasa kuskure ne na jagorori kuskure ne na iyaye kuskure ne na iyayen al'umma su kula da jikin ƴaƴansu su bar ruhinsu domin in ba a gina su ba a ruhance in aka mutu aka bar su ko da rai suka girma ƙarfinsu ya kai ba yadda za a yi da su mutane da suka tashi ba su da ilimi ba su da ligzami abinda suka gama shi za su aikata shi yasa yanzu babban matsalar wa zai fito ya ce a bari a bari ko gidanka yanzu da yawan dacci zawa yanzu abinda suke gudu suke kuka su tashi suna nafila suna roƙon Allah in sun mutu ya gidansu zai kasance diya goma gare ka babu mai shiri da wani ka san da ka mutu gidan nan ko a saida shi a rarrabu ko ko kwashi da kuhafe tun da kai ka san waɗansu ba daga ɗan abin nan ranka na suka kallo suna jiran da ka mutu su sa kai to don haka ƴan uwa musulmi dole sai mun gina rayuka muhimmancin ilimi game da rayuwar ɗan adam babu abin da kai ilimi shi yasa aya ta farko da ta sauka cikin alqur'ani ita ce iqra kai karatu mas'ala ta biyu mas'ala ce mai tsawo kuma lokaci ya tafi ba mu ma shiga cikin ta batun da zancan addini ne amma ba a shiga aljanna sai an samu ilimi na sanin Allah fa'lam annahu la ilaha illa Allah haka Allah ya ce manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasancewa babu in bauta da gaskiya saiwa sai Allah in babu ilimi ba a samu tauhidi bazan kai ga nukta ta biyu ba balle har nukta ta uku amma zan yi ishara zuwa ga abu na ƙarshe tunda lokaci ya tafi shine matukar muna son mu yantar da kanmu daga azzaluman musulmai da maƙaryata daga cikin musulmai mu yantar da kanmu daga turawa don wannan yanci da aka ce an ba mu na takarda duk hayaniya ce shine sai mun nemi ilimi ƙwaƙwaran ilimi abin da yasa muke bayi na turawa muke bauta musu tunda in nace bayi nan ba ina nufin mu bayin su bane haka amma dai dole in sun ka azo su ka'idodi sai mun bi ko muna so ko ba ma so saboda babu ilimi ne shi yasa da Qur'ani yazo ce iqra dan ya nuna maka hanyar da zaka yi ka gane Allah kuma hanyar da zaka yi wani ba zai bautar da kai ba da sunan addini kuma wani ba zai bautar da kai ba da hanyar wato ta fuskar duniya ya za mu gane wannan da yawan mutanen da kunka suna bautar da mutane da sunan addini har su zo su yi iddi'a'in annabta su yi iddi'a'in abin nan wani ba ya ce hayya zan Allah ya bautar da mutane shi kuma bai ma wani karatu ba saboda ba kai karatu ba da kana da ilimi da waɗansu abubuwa ba za a zo ma da su ba kenan in kana son ka samu ƴancin ka ga wani ya maida ka bawa da kai da ƴaƴanka ya sirin kasa ko kuna mishi aiki kuma shi bai karatu komai ba ikaratu yanzu kana gane wane ne ya kamata kai ma biyayya saboda ilimi wane ne kuma bai karanta komai bai ke son yaudari mutane sai ka huta in muna son mu samu ƴanci ga kafirai na duniya to kuma mu yi karatu ingantaccen karatu ilimi wanda yake ana tabbaka shi ma'ana mu karanta yadda zamu iya kira wani abu ba wai mu karanta ka'idodin ba ko mu karanta yaren su mu zo mu yi zauni ta kowace fuska to shine zan bada misalai ta fuskar abin da ya shafi jagoranci musulunci ya bayyana yadda ake jagoranci me yasa jagoranci mu suke ta tahabbut wasu daga cikin su musan gaba sai sayan ba ba ilimi ba ya karanta wani ilimin shi jagoranci abu ne wanda yake da buƙatar ilimi na addini babu sai ka iske mutum ko alhamdu bai iya ba amma yana jagoranta al'umma ta musulmi har kasashen Larabawa ku iske da yawan su abin babaki ba na son in fada wani shugaban kasa daga cikin shugabannin kasashen Larabawa aya ta ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il li ta'arafu ya kasa karanta ga ta rubuce yana ta kuskure yau har ya kai inda bai yiwa shugaban kasar America yanzu shugaban kasar America bai iya turanci ba ingantaccen turanci bai yiwa shugaban kasar Faransa yanzu shugaban kasar Faransa bai iya faransanci ba original mai grammar ko mu ce grammar amma yau kasashen Larabawa har suna cewa a lokacin nan shugaban kasa biyu ne sun ka iya yin larabci ingantaccen larabci ba tare da sun hada da wancan ba na hanya shine shugaban kasar Suriya an gane ko da kuma shugaban kasar Sudan wanda an kai majiyun miki Umar al-Bashir su kadai ne in sun dage za su iya larabci wancan original ba su hada da wancan ba amma waɗancan din gaba ɗaya ana taro babu mai iya magana da yaren larabci ingantacce to kaga hatta da yarenka baka iya ba bamu samu yanci ta fuskar jagoranci sai mun samu ilimin addini mun hada da na duniya duk yadda muke cewa zamu yaki turawa ƙarya muke ba abinda zamu iya kerawa komai yi mu da suke yi ya zamu samu yancin mu mu zaman tumu na iya kera makan mu bamu cewa komai mu kera makan mu amma ya zaman tumu mafi yawanci abinda muke da bukata muna da shi ta fuskar jagoranci ta fuskar likitanci karatu likitancin da muka ba mu iya makan mu annura mu kirkira makan mu annura ko mu kera annura ba za mu iya ba sai dai mun san wanga kaza yana maganin kaza to in mai yin maganin bai yi ba ya za a yi ka ba mutane magani ba mu samu yanci ba mu samu yanci ta fuskar kere-kere ta fuskar tsaro ba mu da ilimin da za mu iya kera makaman da za mu kare kanmu yau ana kashin bakakin mutane kasashen Afirka da kasashen Larabawa radda iskanci ya kai rasha yanzu gashi nan ya kai karshe ga rasha nan tana yin abin da take so kuma duniya ta kasa kalubalantar su dan mi saboda sun yi ilimin duniya ga China nan yanzu tana kokarin ta mamaye yankin Taiwan ba wanda ya sai mata magana saboda ni saboda tana da ilimin duniya to mu da muna da makamai irin nasu akwai wanda zai zuwa har ya shigo kasashen mu ya dibi makamai ba waɗansu mutane ya ce su su kashe mutane ko su yi kidnapping ba zai yiwa ba in muna son mu samu yanci ta fuskar zamantakewa mu san yadda ya kamata mu zauna da juna kan a samu tashin hankali mu samu ilimi a ɗauki makami a baka a ce ka je ka kashe wani to shi me yasa bai ɗaukar makami ya kashe ka a ɗauki makami a baka je a ce ka kashe uwar wani shi me yasa bai ɗaukar makami ya kashe mahaifiyarka babu ilimin zamantakewa babu wayewa babu da yanci ta fuskar wayewa saboda ba mu yi karatu ba sai a zo mu da dan abu kadan ai wasa da hankalin mu abinda da an faɗa ya kamata kowa ya gane babu da wayewa ta fuskar tattalin arziki arzikin mu gashi nan ana kwasa yau da muna da ilimin da zamu tsare kasashen mu ba wanda ya sai zo ya kwashi arzikin kasashen mu haka ya bar mu talakawa har shi ce mu muni na ƙarshe a duniya inda muna da ilimi na tsaro za sai mu kare tattalin arzikin mu rasha tana da arziki karkashin kasa musamman gas da mai kuma ita ke fitar da abinta ba ta ke bukatar wani ya zo ya fitar ta iya kare kasar ta kuma ta iya fitar da shi yasa yanzu da an ka ce za a samu su tafi kuma ba arzikin su karuwa yayi dan komai ya kara tsada kuma sai sun ga dama suka sayar maka to ta kowane fanni na rayuwa idan muna son mu fita daga cikin bauta sai an samu kwakwaran ilimi shi yasa kun ga ban tattauna ba muhimmancin ilimi a addini muhimmancin ilimi a siyasa a jagoranci ban tattauna ba a fuskar zamantakewa a fuskar geography yadda Qur'ani ya bayanin kasa don babu wanda ya fi Allah sanin kasa shi da halicce ta geology abinda ke cikin karkashin kasa ba wanda ya fi Allah sanin abinda ke cikin karkashin kasa akwai ayoyi da hadisai da bayanai masu yawa ta fuskar tarihi ba mu tattauna ba ta fuskar tarbiyya ba mu tattauna ba ta fuskar kafafen yada labarai da musulunci yayi bayanin wato yadda ake yada labari da ka'idodin yada labari ba mu tattauna ba ta fuskar wato abin nan kiwon lafiya ba mu tattauna ba ta fuskar tsaro ba mu tattauna ba ta fuskar wato alqada hukunci yadda ake yin hukunci na addinin musulunci duk ba tattauna kan wannan ba kuma duk a ilmance na za a bayani don ba da kulli na za a yi bayani ba shi yasa nace muku ga mawdu'i fadin shi yawa ne da shi ba a iya kare shi karatu guda indai Allah ya ba mu rayuwa kilan koda can garin da yami tunda wannan shine karatun mu na karshe daga dukkan alamu sai dai kuma wani lokaci Allah ya ba mu iko da dama mun sake wato dawowa amma wannan mawdu'i saboda fadin sa ina tunanin sai an yi karatu a kansa a rarraba shi ko gida 10 zuwa 15 zuwa 20 tunda kowanne daga cikin waɗannan karatuttukan za a iya tattauna akan ministan da anka ba wannan aiki. Muna da minista mai kula da harkokin cikin gida da na waje, wannan ya shafi jagorancin al'umma, siyasa ta cikin gida da ta waje. Muna da minista mai kula da addinai, menene matsayin shi, yaya kamata ya aiki a addinin musulunci. Muna da minista mai kula da kiwon lafiya, yaya musulunci ya bayani da kamata likitoci su gudanar da ayyukan su, yaya musulunci ya bayani kiwon lafiya. Muna da minista mai kula da ma'adanai na cikin ƙasa, yaya musulunci ya bayani wannan, tunda ba a ce Allah bai sa abin da ke cikin ƙasa ba, wannan ruɗuna da gigita. Da kuma ya musulunci ya bayanin geography, abin da ya shafi kiwo da noma, musulunci ya bayanin wannan, ya minista ya kamata ya kula da wannan. Tsaro, ya musulunci ya bayani a kula da tsaro. Tarbiyya, ya musulunci ya kamata ya ce a kula da tarbiyya. Ilimi, ya kamata a ce abin da ya shafi wayewa, culture, ya musulunci ya ce a yi bayanin su. Kafafen yaɗa labarai, akwai minista na communication, ya ne musulunci ya ce a yi kula da labarai, ya ake yaɗa labarai. Duk wannan kowane yana buƙatar karatu ko karatuttuka masu zaman kansu. Abinda muka faɗa ya zama to daidai, Allah shi ba mu lada, wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.